بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin watan Ramadan shekara 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2025 miladiya. A yau insha Allah za mu yi majalisi na hudu ko muna cikin suratul anfal sai mun tsaya karshen aya ta 18. Yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 19 inda Ubangiji ta'ala yake cewa in tastaftihu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
Ubangiji ta lace in tastaftihu idan kuka nemi a muku hukunci faqad ja'akumul fatahu hukunci ya zo muku idan kuka ce Allah ta'ala ya hukunci tsakaninku da musulmi duk wanda ba kan gaskiya Allah ya halakar da shi wannan hukuncin ya faru a yakin Badar Ubangiji ta'ala ya rinjayar da musulmi akan mu wa in tantahu idan kuka hanu daga kafircin da kuke da yakan musulmi fa huwa khairu lakum shi yafi muku alkhairi domin Allah ta'ala zai gafarta muku abin da kuka yi a baya wa in ta'udu idan kuka sake dawowa kuka ci gaba da yakan musulmi kuna kafirci na'ud Allah ta'ala ya ce mu ma za mu koma muku abinda irin abinda muka muku a yakin Badar mu halakar da ku sannan walam tughni ankum fi'atukum shay'a kuma taron jama'ar ku ba zai wadatar da ku komai ba ko duk kun haɗu ku na duniya ba za ku iya kurmushe musulmi ba don Allah ta'ala zai taimake su walau kathurat ko da kuma taron naku suna da yawa wa anna Allaha ma'al mu'minin tabbas Ubangiji ta'ala yana tare da muminai da karfafawansa da taimakonsa to da ka komin yawan ku ba za ku ci galba a kansu ba domin Allah ta'ala zai taimake su da karfinsa wannan ayan tana ba da amsa ne akan wani abu da Abu Jahal ya yi kafin a yakin Badar Abu Jahal ya yi addu'a ya ce Allahumma ayyuna kana afjara wa aqta'a lirrahimi fa ahinhu alghadata yace ya Allah kowanne ne a cikinmu yafi zama fajiri yake yanke zumunci ka halakar da shi gobe daga ya faɗa wai tsakanin su kafurai da manzon Allah ta sama da sahabbansa duk wanda ya zama fajiri mai yanke zumunci Allah ya halakar da shi gobe to shine Allah ta'ala ya amsa addu'ar sai ya halakar da su washe gari din a yakin Badar shine ma'anar in tastaftihu idan kuka nemi a muku hukunci faqad ja'akum al-fatahu wa hukuncin ya zo kaga ne suna neman Allah ya riba gardama ne halakar da waɗanda ba su da gaskiya to kuma shikenan sai gashi Ubangiji ta'ala ya halakar da su ya yi maganin su kuma an rusa su a wajen yakin an karkashe manyan su gaba daya sannan Ubangiji ta'ala ce wa in tantahu fa huwa khairun lakum idan kun hanu kuma kun ka gane gaskiya kuka dawo zuwa ga musulunci to wannan shi yafi alkhairi a gare ku daina yaki ya kan musulmi ku daina gaba da musulmi ku daina yin kafirci wannan ya fi muku alkhairi a duniya da lahira saboda duk abin da mutum ya yi a hali na kafirci idan ya musulunta Allah ya gafarta masa Allah ta lace qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lakum ma qasara ka gaya wa kafirai idan suka wato hanu daga abin da suke yi Allah zai gafarta musu duk abin da suke yi ba Allah zai gafarta musu saboda al-islamu yahdimu ma kana qablahu musulunci yana rusa duk abin da wato mutum ya yi na barna kafin ya musulunta to da haka in kun hanu daga wannan kafircin da yakan musulmi da adawa to ya zai muku alkhairi duniya da lahira a nan duniya Allah ya gafarta muku a lahira kuma ku samu rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma Allah ta'ala ya ce idan suka koma wa in ta'udu na'ud, in kuka koma ba za mu sake koma, ma'ana ku kafirai idan kuka koma kafircinku, kuka koma yaƙan musulmi, to mu ba za mu sake koma mu muku irin abin da muka muku a yaƙin Badar, ku turo mala'iku su zo su halakar da ku, sannan walan tughniya ankum fiyatukum shay'a, jama'ar ku ba za su wato wadatar da ku komai ba komai yawansu. Wato wannan kan faɗin Allah ta'ala wa in uttum uduna kenan, in kun koma mu ma za mu koma. To me yasa jama'a su ba su amfane su ba? Allah ta'ala ya ce wa anna Allaha ma'al mu'minin, saboda Allah yana tare da mu'minai zai taimake su. To kuma sun sake dawowa ba, sun dawo a yaƙin Uhud, sun dawo kuma a yaƙin Ahzab. To amma a yaƙin Ahzab ne suka yi taron dangi da Ghadafana da Qurayshawa gabaɗaya, suka zo su kurmushe musulmi a garin Madina. To amma Allah ta'ala ya taimaki musulmi da mala'iku da iska, aka tarwatsa su. Kaga sun sake koma kafircin, Allah kuma ya sake taimakon wato ainihin musulmi, sannan kuma an ga bayan kafiran, domin har sai da ya zama da manzala ta ce yake iko da tsibirin Larabawa, shi yake iko da Makka da garuruwan da suke kewaye da Makka da Madina, sai abin da yake kawai za a yi. Kaga Allah ta'ala ya bayyanar da addininsa, sannan ya ba shi rinjaye akan kafirai. Sai Ubangiji ta'ala ya ce
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون.
Ubangiji ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, ati'u Allah wa rasulahu, ku bi Allah, ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa la tawallaw anhu, kar ku juya baya ga barin Allah, ku bijirewa Allah, ku bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa antum tasma'un, alhalin kuna jin alqur'ani kuma kuna jin wa'azi. Anan Ubangiji ta'ala yana umurtan mu'mini da su dawwama akan yiwa Allah ta'ala da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan sun yi haka kuma Allah zai dawwamar da nasara a gare su, kamar yadda ya ba su nasara a Badar, haka nan zai ba su nasara kuma a sauran wato ainihin wurare. Kada su juya baya, wala tawallaw anhu, ai wala tatawallaw anhu, kar ku juya baya gabarin gaskiya, gabarin bin addini, gabarin bin alqur'ani. To idan kun yi haka kuma lalle Ubangiji subhanahu wataala ba zai taimake ku ba. Wa antum tasma'un, alhalin kuna jin alqur'ani kuna jin wa'azi. Saboda haka idan mutane suka sake addininsu, sai Allah ta'ala ya kyale su da wayonsu da dabararsu. Idan suka riƙe addininsu, sai Allah ta'ala ya taimake su, shi ne in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, in kun taimaki Allah, Allah zai taimake ku, ma'ana kun riƙe addinin Allah, Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da rugadugonku, sannan zai wanzar muku da izzan da izzanku. Amma duk lokacin da aka sake Allah, to shi kenan musulmi sun faɗi. Yanzu halin da ake ciki a duniya, musulmi rauni ne da su, ba su da ƙarfi. Me yasa? Saboda ba su riƙe addininsu yadda ya kamata. Idan kana yawo a ƙasashen duniya za ka sha mamaki, a ƙasashen Larabawa da sauran ƙasashen musulmi, yadda ake sakaci da addini, yadda ya zama riƙo da addinin a baki ne, amma aikace babu shi. Wannan abu shi yasa kafirai suka ciri ba akan musulmi, suka yi galba akan musulmi. Kuma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan zamanin da yazo, kamar ya tabbata hadisin Imam Ahmad, yushiku an tadaa alaikum al-umam kama tatadaa al-aklatu ala qat'atiha, qalu amin illati ya rasulullah, qala bal antum kuthru walakinnakum busaa'un fa busaa'i sai. Wato nan gaba za yi al-umatai sune kafirai, za su zo su kifi muku, za su afka muku, su ci galba a kanku, kamar yadda manyan wata masu cin abinci in an kawo musu filet na abinci a gabansu za su rufu a kansa su cinye shi, za su kafirai za su ci galba a kanku. To sai sabai suke ta mamaki, suka ce ya Rasulullah, a lokacin ba mu da yawa ne? suna dai sun san su 310 kuma sun ci galba akan mutum 3000 to da haka lokacin ba su da yawa ne manzo sun ce kuna da yawa sai dukkanin ku yayi ne kamar irin yayin wato lambatu idan ruwa akai ruwan sama yana gudu a lambatu to zai dinga ainihin zubar da yayi gefe da gefe wannan yayi ba shi da amfani ba zai maka amfani ko ba ma'ana kuna da yawa amma ba ku da amfani ku ba abin tsoro bane a wajen kafare sai sai maza sun ce ubangiji ta'ala zai cirewa kafurai kurjininku daga zukatansu zai zama musulmi ba da kurjini ba shi ba barazana ba ne wajen kafuri saɓanin da kafuri ya ga musulmi a tsorace yake idan a kan hanya yake tafiya sai zai bi gefe gefe wa idza laqitumuhum fi tariqi faqtaruhum li abaiha haka maza sun ce in ku ga kafurai a kan hanya to ku mamaye tsakiyar hanya ya zama gefe da gefe za su bi kuma dole su bi gefe ne suna tsorace dole su zo su ba da jizya su alul kitabi an yajin wahum sabirun suna makaskari amma tafiya na tafiya mutane suna sake addininsu har ya zama na kafirin suna da fawa sannan maza sun ce Allah zai jefa rauni a zukatan musulmi sai suka ce me rauni shine yake hubbu dunya wa karahiyatul maut son duniya da tsoron mutuwa tsoron yaki to da haka duk wanda ya sa son duniya a ransa yayi masa oba ai ba maganan addini a tare da shi duk wanda ya sa tsoro a ransa na mutuwa sabe zai zama jarumi ba wannan tana yi riko da addininsa to da riko da addini ma sai in ka zama jarumi zaka iya yin sa to kaga musulmi sai suka zama abin da suka zama to ya zai musulmi su samu izza sai sun koma rayuwa irin ta da wanda sahabbai suka yi saboda sayyidina Ali abunnan sayyidina Umar ya ce ana nu qaumun a'azzana Allah bil Islam wa ma mabtagaina al izza bi ghairihi adallana Allah mu mutane ne da Allah ya daukaka mu da musulunci in mun ce zamu nemi wata daukaka ba ta hanyar musulunci ba Allah zai karkantar da mu yanzu daukakan ta hanyar wayewa ta hanyar boko ta hanyar waje sanin abun duniya ta nan ne muke ganin zamu samu daukaka wajen kafirai ko a duniya to kafirin ko su suka kirkiro abubuwan da kake kokarin ka koyan ma kaga suna gaba da kai kenan amma inda addinin ka karke sai Allah ta'ala ya taimake ka sai Allah ya sa maka kurjini ya baka izza irin wanda yake ba mu'minai sai ubangiji ta'ala ya baka waye wanda tafi kafirai da tafi ta kafirai don Allah ta'ala ya siffanta su kaman dabbobi sun fi dabbobi wata to bayan zai kawo su fi musulmi waye wa sai dai musulmin ne suka yi sakaci to suka yi sakacin ne sai ya zama ba su da rauni su ba komai bane a duniya idan sun zo kano faɗa ma to suna son kafirai su taimake su in tsokanan su aka yi ma suna neman kafiran su taimaka musu shige nan kafiran su yi ta bodda su taimaka can bangare da can bangaren ku yi ta kashe junanku a majalisar dinkin duniya ba ku da wata kwawa da ku da babu dutsiri wa yuqdal amru hina tabibu taymun wa la yusadununa wa hum shuhud in kuna nan za a yi abu in ban ba fa nan za a yi in kuna nan ma ba za a nemi izinin ku ba sai abun da Rasha da Amerika da China da Ingila da Faransa suka faɗa shine ake a duniya to duka wannan rauni ne wanda wato mu'minai suke cikin sa wanda kuma duk rashin riko da addini shine ya jawo wannan raunin ba za a koma wannan izzan ba kuma har sai idan an koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce ya allazina amanu
ya ayi
na gani mun fassara nan wala takunu kallazina qalu sami'na kar ku kasance kamar waɗanda suka ce sami'na mun ji wa hum la yasma'un alhalin ba su ji ba wato kar ku zama kamar munafukai ko kafirai waɗanda suke cewa sun ji abin da ake gaya musu na gaskiya alhalin ba ji na fahimta suka yi ba ji na karɓa suka yi ba saboda haka kawai sun ji da kunninsu ne sun ji an karanta alƙur'ani sun ji wa'azi amma kuma ba ji don a karɓa a yi aiki da shi ba to kar ku zama irin wannan shi munafiki zai ji ka duk abin da za ka yi dinga cewa amma an tashi kuma ba zai aiki da shi ba saboda abin baya zuciyarsa to haka kafuri maƙiyi Allah shi ma haka yake saboda haka wannan duk ɗabi'a ce in ka gai mutum baya son wa'azi ko a masa wa'azi baya son aiki da shi to ɗabi'a ce ya ɗauka ta kafuri ga shi yana ji amma ba ji na karɓan gaskiya ba ya sa cikin suratul a'raf ubangiji ta lati wa laqad zara'na li jahannama katsiran min al-jinni wal insi لهم قلوب لا يسمعون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون Allah ta'ala ya ce mun halitti da yawa daga cikin mutane da aljan saboda wutar jahannama, ma'ana da yawa daga cikin mutane da aljan wutar jahannama za su tafi ta taimako masu. Me yasa? Suna da zukata amma ba sa fahimtar zukata. Kana da hankali amma ba ka fahimtar gaskiya da hankali. Kana da zuciya Allah ya maka don ka fahimci daidai amma kai ba fahimci a gabanka ba. To da haka suna da zuciya da hankali amma ba na fahimtar gaskiya ba. Suna da ido ba na ganin gaskiya ba. Suna da kunne ba na jin gaskiya ko shirya ba. Allah ta'ala ta wayannan kamar dabbobi suke, kai sun fi dabbobi ma wata. Don dabba ma ta san mai gidanta. Amma kafiri bai san waye mai gidansa ba. Maƙiyin Allah wanda ba ya san gaskiya bai san waye ya halitte shi ba, bai san girman Allah subhanahu wa ta'ala ba. Saboda haka jinka ya amfane ka wajen jin gaskiya, ganinka ya amfane ka wajen ganin gaskiya, ka yi amfani da hankalinka wajen fahimtar gaskiya, to shi ne ka zama mutum. In ba haka ba kai da dabba ba ku da bambanci. Shi yasa gaba Allah ta'ala ce inna sharrad dawabi indallah, mafi sharrin dabbobi a wajen Allah subhanahu wataala as-summu, su ne kurame wanda ba sa jin gaskiya. Al-bukmu baybaye, wanda ba sa iya faɗan gaskiya da bakinsu. Alladhina la yaqilun, wanda ba su da hankali. To su ake nufi a nan? Mutane ake nufi. Mutanen da ba sa fahimtar gaskiya, ba sa son gaskiya, to su suka fi sharri a dabbobi. Wai ma'ana kare ma ya fi su, alade ma ya fi su. Duk wanda bai fahimci gaskiya ya bauta Allah shi kaɗai ba, bai san girman Allah ba, to gara alade da shi, gara kare da shi, shine ma'anar wannan aya. Domin su ma suna bauta, suna yi wa Allah biyayya a ita wata hanya, su ba a shir'anta musu ibada ba. Amma mutum Allah ne ya halitte shi yake azurta shi, amma ba ruwansa da Allah, ba ruwansa da addinin Allah. To shi yasa aka ce su ne mafi sharrin dabbobi a bayan ƙasa. Ni ma'anar dabba shi ne kullum ma ya dubu alal ardi, duk abin da ke tafiya a bayan ƙasa sunansa dabba a larabci. A dabba ma'ana ma yamshi alal ardi, abin da yake tafiya a bayan ƙasa shi ne ake cewa dabba. To da haka mutane ma dabbobi ne ginan ko? A larabci amma. Don kalmar dabba kalmar larabci ne. Amma idan ka zama mutumin kirki, ka zama mai bawan Allah mai son gaskiya, to sai a ce ka layin dabbobi. Sai ka dawo cikin layi masu hankali, don dabba ba ta da hankali. Tana da zuciya ne amma ba ta da hankali. Dan adam kuma Allah ya masa zuciya ko ya masa hankali. Saboda haka sai ya zama yana iya gane alkhairi, yana iya gane sharri. In ya gane alkhairin ya nema, in ya gane sharrin ya nisanci sharri. Wannan shi ake cewa wato ainihin ne hankali. Amma in ba haka ba, duk wani wanda ka gani a bayan ƙasa, to sunansa dabba. Ubangiji ta lace wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in, wa minhum man yamshi ala badanihi, wa minhum man yamshi ala rijlayhi, wa minhum man yamshi ala arba, yakhluqu ma yasha. To da haka Ubangiji ta lace shi halitta kowace dabba a bayan ƙasa, kuma ya halitta ta da ruwa da mani. Yace daga cikin dabbobin akwai masu tafiya a kan cikinsu, kamar me kenan? Maciji da kifi. Shi bai da ƙafa, kawai cikinsa yake turawa kawai. Daga cikinsu akwai masu tafiya da ƙafafuwa guda biyu, kamar me kenan? Kamar mutane, kamar tsuntsaye, kamar abin nan agwagwa da zakara da sauransu. Sannan wa minhum man yamshi ala arba, a cikinsu akwai masu tafiya a kan ƙafafuwa guda huɗu, kamar kenan me kenan? Shanu, tumaki, awaki da raƙuma da sauransu da karnuka. Allah ta'ala ya ce yana halitta abin da ya ga dama, wasu ma ya fi ƙafa huɗun ma. Akwai mai ƙafa biyar, akwai mai goma, akwai mai ashirin, akwai wanda ma ba a san ƙwaron da ba a san ƙafafuwansa nawa ba ne. To duk Allah ne abin nan ya halitte mu. To amma za ka yi ka bambanta kanka da dabbobi, shi ne idan ka zama mai hankali. Mai hankali kuma shi ne man arafa khairan wa sa'a ilayhi wa arafa sharran wajtanaba, wanda ya san alkhairi ya nemi alkhairi, ya san sharri kuma ya nisanci sharri. Shikenan kai riko da addini ka bi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala, to shine ka zama mutum. In ba haka ba, to kai ba wato ainihin mutum bane. Shi yasa Allah ta'ala dunkule mutanen kawai yace kafirai su ne mafi sharrin dabbobi, wato mafi sharrin masu tafiya a bayan ƙasa. Masu tafiya a bayan ƙasa, addabatu kullu ma yadubu alal ardh. To da haka kafirai taurin kai ne da su, ba wai ba sa gane gaskiya ba ne, galibinsu suna ganewa amma ba za su bi gaskiyan ba saboda taurin kai. to shine ubangiji ta lace so suka fi kowa inna sharri summun ne anil khairi ko an sama'il khairi kurame ne ba sa jin gaskiya ba sa jin alkhairi amma sharri suna ji kunnen kai zama na jin waka ya zama na jin ife ife da sharholiya amma baya jin alqur'ani baya jin wa'azi to kaga sunan ka kurma sannan in za ka yi magana ba ka faɗan alkhairi sharri kake faɗa to ka zama bibi ya kamata kalmomi na zikiri ne suke fitowa daga bakinka kalmomi na alkhairi suke fita daga bakinka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda yake imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alkhairi ko ya shuru ko ka faɗi alkhairi ko ka shuru amma idan kana furta sharri to kai da bebe ba ku da bambanci sannan in kana yin abubuwa na sharri to sunan ka mara hankali ya sace la yaqilun wato ba sa hankalta saboda duk wanda yake shaye-shaye to ba mai hankali ba ne ya za ka yi ka sha abin da zai gusar maka da hankalinka abin da zai sa ka yi fitsari a wandonka ko ka je ka yi amai ko ka je ka fada kwata ko ka je ka ji wa kanka ciwo ai ka ga ba hankali a ciki saboda haka mai hankali ya san ciwon kansa saboda haka ba zai je cutar da kansa ba zai cutar da wani ba kuma ba zai rike addininsa ba zai cutar da addininsa ba duk wanda ba da wannan sifofin to ba a sashi a jerin masu hankali ubangiji ta'ala ce walau alima Allahu fihim khairan da Allah ta'ala ya san akwai alkhairi a tare da su la asma'ahum da ya ji da su wato da sun zama masu jin alkhairi walau asma'ahum da ya ji da su kuma wa'azin ma da ake musu din la tawallu wa hum mu'ridun da za su juya baya suna masu bijirewa wato akwai waɗanda duk yanda kai ba za su yi imani wannan kamar ana ba manzo su hakuri ne cewa wasu fa duk yanda kai sai dai ka tare su ba imani za su yi kargaje ka halakar da kanka wala Allah ka ba su nafsaka ala asarihim illa yu'minu bi hadha alhadith asar wataƙila za ka je ka kashe kanka ka halakar da kanka idan ba su yi imani da wannan alƙur'anin ba to kar ka kashe kanka ba kowa ne zai imani da shi ba wani duk yanda kai ba zai imani ba saboda haka kal azaba ta riga ta tabbata a kansu a cikin suratul araf ubangiji ta lace innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yaraw al'azab al'alim wadanda azaban Allah ta tabbata a kansu ba za su yi imani ba kuma duk ayan da ka kawo musu ko mu'jiza ko wata aya ta qur'ani ba za su yi imani ba sai sun ga azaba mai radadi saboda haka akwai wanda sai ya ga wuta ne kawai zai yi imani amma duk wa'azinka ba zai sa ya yi imani mutane annabi Musa banu Isra'il ai ya musu gargadi an musu wa'azi suka ki da Allah ta'ala ya dauko dutse ya ciccibi dutse ya tsora a saman su yace su yi imani in ba ka ba za a rikito da dutsen gabaɗayan su sai suka ce su yi imani wa yastaqana al-jabal faqam saboda haka aka suka yi imani a lokacin amma da aka sauke dutsen a gefe sai suka sake koma a kafircin su saboda haka ba ayan da za a musu in sun ga azaba za su yi imani in an dauke azaban kuma za su koma cikin kafircin su to kaga wannan zuciya ta riga ta ki kashi to ba ma ba a fata mutum ya zama haka kuma wannan babban hukuma ce Allah yake wa mutum idan ba ka son gaskiya ana kiran ka ka karba ka karba sai ka ki to sai Allah sai rufe zuciya ko ya ba za ta karbi gaskiya ba shikenan karshen hukuman da za a maka a duniya kenan amma zuciyar tana bude a hankali wata ran za ka fahimci gaskiya to za ka karkai taurin kai idan an ce ka ji tsoron Allah to ka ji tsoron Allah ka dinga make jikin ka yi rawa saboda ganin girman ubangiji subhanahu wataala in Allah ya ga akwai alkhairi a zuciyanka to zai sa maka imani da tsoron Allah sai Allah ta halaye ki
ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum bima yuhyikum واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون
وبنجي تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوات الله كإيمان استجيبوا لله كأمسى وألا كرنها وللرسول وأمسى من ذو الله تسوى كرم فديك إذو أغا إيمان إذا دعاكم إن يكراك لما يهويكم غامن ديك رايكم أن كراك إذو أغا إيمان كأمسى إذو أغا مسلم كأمسى إذو أغا القرآن كأمسى شيني زي رايكم أن الدنيا دكم الأخرة وعدموا كساني anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, Allah yana tsare tsakanin mutum da zuciyarsa, ya zama imani bai zai shige shi ba ko kuma kafirci bai zai shige shi ba. Idan mumini ne mai tataccen imani, sai Allah ya tsare zuciyarsa tsakanin ta da kafirci, kafirci bai zai samu shiga ba. Yasa dole ne fahimci aqida ingantaccen fahimta da tauhidi mai kyau, za ka duk shirka da aka masa bai zai samu shiga ba. Idan ko zuciyar mutum ta yi kanta da kafirci, sai Allah ya tsare ta tsakanin ta da imani, duk yanda aka yi ba zai yi imani ba. Sannan yace wa annahu ilayhi tusharun, kuma tabbas Ubangiji ta'ala izuwa gare shi ne za a tara ku a yi muku hisabi. Wannan ayan tana kira muminai izuwa ga amsawa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan tana nuna mana kuma cewa abinda Allah yake kira mu izuwa gare shi da manzon Allah kuma abinda zai raya mana zukatanmu ne, ya gyara maka rayuwarka a nan duniya, shine lima yuhyikum, ba wanda rayuwarsa take da daɗi kamar musulmi mumini, ba mai jin daɗin rayuwa sama da shi. Saboda haka kar ka hango wasu kafirai sun samu gidaje masu kyau da ababen hawa da waye, ka ɗauka cewa sun fi muminai jin daɗi. Ai, jin daɗi na zuciya shine jin daɗi. Duk arzikin da Allah ya maka ko mulki, idan akwai ɓacin rai a zuciyanka, to baka cikin lissafin wanda suke jin daɗi. To duk wanda yake da imani, yake ambaton Allah, Allah yana sa masa nutsuwa da jin daɗi a zuciyansa. To duk wanda ya amsa wa Allah, ya amsa manzala ta sama, to Ubangiji ta'ala zai raya shi rayuwa ta jin daɗi a duniya da kuma lahira. Saboda Allah ta'ala shi yake tsara wato ainihin rayuwar ɗan adam. Hadisi ya tabbata a cikin Bukhari daga Abi Sa'id ibn al-Mu'alla, yace na kasance ina salla sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai zo ya wuce ni sai kira ni, to amma falam ati, yace ban zo masa ba saboda ina salla. Yana cewa yana kiransa ya Aba Sa'id, sai ya shiru saboda yana nafila. Ya Aba Sa'id, ina nafila, ina shiru. Yace sannan na gama salla na, sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai ce masa mama na aka an ta ajiye ni, me ya hana ka zo mini ne, ya na kira ka baka amsa ba, tun da zo baka zo ba. Sai ce ai lokacin ina salla ne. Sai manzo Allah ta sama yace baka ji Ubangiji subhanahu wataala yana cewa ya allazina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum, baka ji Allah yana cewa ya ku wadanda kuka yi imani ku amsa wa Allah da manzonsa kira, in ya kira ku zuwa ga abin da zai raya ku. Sai aka yi baka amsa ba, bayan Allah ya ce na kira ka ka amsa mi. Wannan shi yake nuna ko kana salla manzala ta sama kira ka za ka amsa, matiƙar ba sallan farilla ba ne. Don mu gane wannan, domin in sallan farilla ne manzala ta sama shi ma lokaci yana sallan farillan ake, sahabin shi ma yana masallaci. Saboda haka sallan nafila kenan, in aka kira ka manzala ta sama ya kira ka sai ka yanke ka amsa, amma in kana farilla kuma wannan amsawar Allah ne, haƙƙin Allah kuma yana gaba da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Don ku gane wannan. Jiya na ji wani mai tafsiri yana cewa, yana fassara wannan ayan, wai in kana sallan farilla ka yi raka'a biyu sai manzo Allah ta sama sai ya kira ka, to za ka amsa masa, in ya aike ka kasuwa ne ma sai ka je ka yi bukata a kasuwar, ka siya masa duk abin da za ka siya masa ka kawo masa, sannan in ka dawo kuma sai ka tsora a kan inda ka tsaya. Jiya na sai ka ƙarisa raka'a biyu, wai sallanka tana nan yadda take.
Masha Allah,
za ka gane ba ɗan bid'a ba, ba wanda zai maka wannan bayani, sai ɗan bid'a.
Masha
Allah, sai nafila. Ai, nafila ma in ka amsa ta yanke. So da nafila mustahabi ne, amsa kiran manzo Allah wajibi ne, shi ma ba dorawa za ka yi ba in ka dawo. So da haka kaga wannan wasu bayanai ne, mutum sai ya zo wai shi ya tara jama'a ya dinga kirkiro bayanan da babu hujja a cikinsu. Hadisin bai ce in an je an yi bukata a kasuwa aka dawo a dora a sallah, kuma bai faɗi cewa sallan farilla ba ne. So da haka sallan nafila ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lallan ya kira ka dole ka amsa, matikan ba sallan farilla kake ba kana sallan nafila. Kamar yanda iyayenka idan suka kira ka kana sallan nafila ka amsa musu, ka yanke nafilan ka amsa musu. Saboda nafila mustahabi ne, kiran iyaye kuma wajibi ne. Amma in kana sallan azhar ko da asar ba za ka yanke ne? Ai, wannan kiran Allah ne, haƙƙi ne na Ubangiji ta'ala wanda yana gaba da haƙƙin iyaye. Amma in nafila ne ka amsa, in ba ka amsa ba kila ka samu matsala. Kamar yadda ya tabbata a kisan Juraij, manzo Allah ya ce Juraij yana sallan nafila, wani bawan Allah ne yana sallan nafila, sai mahaifiyarsa sai ta kira shi, ta ce ya Juraij, sai ya ce rabbi ummi wa salati, bai amsa mata ba, sai ce ya Allah mahaifiyana na kirana kuma gashi ina sallah. Ya rasa wanda zai yi, ta sake cewa ya Juraij, sai sake cewa ya Allah gashi ina sallah kuma mahaifiyata na kirana, wanne zan yi? Ya rasa wanda zai yi. Ta sake kiransa na uku, nan ma bai amsa mata ba, yana ta tunani ya amsa mata ne ko ya ci gaba da nafila. To sai rance ya baki ita mahaifiyarsa, sai ta marmumunan addu'a, tace Allahumma la tumitu hatta yara wujuhal mumisat, ya Allah kar ka dauki ran Juraij sai ya ga fiskokin karuwai, ma'ana sai karuwai sun masa sharri, kar ka dauki ransa sai karuwa ta masa sharri. Shikenan kuma haka ta faru da shi. Sai ga wata mata tana son ta fitini Juraij, wato ta sa yi zina da ita, saboda Juraij waliyin Allah ne, shi yana nan abokansa kawai yana ibada, ya yi ɗan ɗakinsa yana ibada, ba ruwansa da mutane, amma mutane suna jin haushinsa don me ya sa shi kawai ibada kullum a cikin ibada yake, suna masa hasada. Ka san in kana riko da addini to sai ka samu wanda yake maka hasada shi ma, don me ya sa za ka zama mutumin kirki shi bai zama bawan Allah ba. Shikenan sai ta ce ita za ta fitinar da shi, ta je ta yi iya ƙoƙarinta yadda za ta ba shi kanta ya yi zina da ita, Juraij yake, saboda mutumin kirki ne. Sai ta zagaya ta je ta ba wani makiyayi kanta ya yi zina da ita, sai ta yi ciki. Shikenan bayan ta yi ciki ta haihu, sai ta zo da ɗa. Sai aka ce ina yi ka samu wannan yaron, sai ta ce Juraij ne mata ciki. Da dama suna jin haushin Juraij, kawai suka kama shi suka dinga dukansa, suna zaginsa, suka rusa masa ɗakinsa gaba ɗaya. Kaga addu'an iyaye ne ta kama shi. Amma dan ka lura kamar yana da uzuri ko? Yana da uzuri. To amma da yake bawan Allah ne, shi waliyin Allah ko annabin Allah, abu kaɗan in ya yi sai zama matsala. Saboda imanin da ya rabe shi da wannan don bai an kama mahaifiyarsa ba, duk da yana da uzurin nafila yake yi, bai zama hukuncin ba. Shikenan a suka zazzage shi suka masa wulaƙanci, aka ce shi ne, yana cewa ba shi ba ne, suna cewa shi ya mata ciki, shi ya mata ciki. Ga yaron nan shi ɗansa ne. Shikenan sai ya ce to su bar shi ga Allah ya nafila raka'a biyu. Yayi alwala ya nafila raka'a biyu. Bayan ya sallame sai ya tambayi wannan jinjirin, ya ce kai jinjirin nan waye babanka? Sai ce makiyayi wane shi ne babansa, wato shi ya zina da uwarsa aka haife shi. Shi kenan daga nan yaro ya yi magana ya kubutar da Juraij, sai suka kama runguman Juraij suna ba shi haƙuri, suka ce za su sake gina masa gidansa na zinari, ya ce a mayar masa na tabo yadda yake a da, ba buƙatar na zinari. To kun ga a nan wannan bawan Allah waliyin Allah ne, har karamarsa ma ta bayyana, yaro ma ya yi magana da sababbinsa. To amma da bai amsa wa mahaifiyarsa ba, Allah ya jarrabe shi da wannan, saboda yana nafila. Saboda haka in kana nafila ka fahimci mahaifiyarka tana buƙatanka ko babanka sosai, ya kira ka, ka je ka amsa masa, ka biya masa buƙatansu, in ya ga dama ka sake nafila, ya ga dama shi kenan. Amma in sannan farilla ne, a'a. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kira mutum, to amma duk da haka saboda ya rarrashi shi ainihin abun nan, Abu Sa'id ibn Mu'alla, sai ya riƙa da hannunsa ya ce law allimannaka azama suratin min qabli an takhruja min almasjid, yace zan koya maka surar da tafi kowace girma kafin ka fita daga masallacin nan. Shikenan suka ci gaba da hira, suna hira har suka zo za su fita daga masallaci. Sai Abu Sa'id sai ya ce masa, ya Rasulullah, ka ce min fa za ka koya mini, za ka sanar da ni surar da tafi kowace girma kafin mu fita, kuma gashi ba za mu fita ba. Koya min ba, sai ya ce masa eh, lallai ita wannan suran ita ce Fatihatul Kitab wa hiya saqul masani والقران العظيم الذي اوتيته yace ita ce Fatiha, Fatiha ita ce sura da tafi kowace girma, kuma ita ake cewa as-sab'ul masani wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim, mun baka sab'an min al-masani, sura mai ayoyi bakwai kuma wadanda ake maimaitawa. Saboda idan mutum yana nafila yana maimaita, ina sallah ina maimaita Fatiha a kowace raka'a, to shi yasa aka ce mata as-sab'ul masani, mai aya bakwai kuma abun maimaitawa. Sannan Al-Qur'an Al-Azim abun karantawa mai girma, shikenan sai ya karantar da shi Fatiha. Da wannan ne aka gane cewa Fatiha ita tafi kowace girma a cikin surorin, wato ainihin Al-Qur'ani. Ayan da tafi girma kuma ita ce mai Ayatul Kursi, in aya ce kake nema Ayatul Kursi ita tafi girma. Saboda haka nan Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yana cewa idan manzala sama ko Allah Ta'ala ya kira mutum zuwa ga abin da zai raya shi, zuwa ga addinin Allah ya amsa masa, sannan wa'lamu anna Allah yaqulu bayna al-mar'i wa qalbihi, kasani Allah fa yana tsare tsakanin mutum da zuciyarsa. Wannan kuma yana nuna mana ko da kai imani da Allah Ta'ala, a matsayinka na musulmi dole ka dinga addu'a Allah ya tabbatar da kai akan imaninka. Idan ba haka ba, to za ka iya samun matsala. Shi yasa a karatun Fatiha akwai irin wannan addu'a, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ka shirya da ni tafarki madaidaiti. Ba dama kana kan shiryan, abinda kake nufi Allah ya ƙara tsora ka akan tafarki madaidaiti, ko ya dawwamar da kai akan tafarki wanda yake wato ainihin madaidaiti. Shi yasa ya tabbata a hadisi ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Anas, yana yawaita yin wannan addu'a. Yana yawaita addu'an Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah mai zujjiya zukata, ka tabbatar da zuciyana akan addininka. To sai har Anas bin Malik yake tambaya sai ce, ya Rasulullah, mu fa musulmai ne, kana tsorace mana ne? Yace i, fa innal quluba baina usbu'ayni min asabi'ir rahman yuqallibuha. So da zuciyar dan adam tana tsakanin yatsu biyu na Ubangiji Ta'ala, yana jujjuya zuciya. So da haka sai dole kai addu'a Allah ya juya ta akan imani, ya juya ta akan yi masa wato ainihin da'a. Saboda haka mutum baya miƙewa ya ce wai shikenan ai shi mutumin kirki ne, baya ƙoƙarin yin wasu ayyuka wanda za su ƙara masa imani. Wannan aiki ne na yan bid'a. Idan mutum ya yi wani zikirinsa sai ya ce ai shika yanzu ya riga ya haye kawai, ko bai sallah a jam'i ba ma babu matsala, ko bai wani abu, ko bai bar saɓon Allah ba ma babu damuwa. Sai mutum ya je ya dulmi a cikin saɓawa Allah subhanahu wa ta'ala, bai damu da sallah ba, amma yana ganin ya fi kowa imani, ya fi kowa kusanci zuwa ga Allah Ta'ala. To kaga wannan ruɗin shaitan ne, shaitan ne yake ruɗa su. Manzala sama ya yi wa Abubakar albishir da aljanna, ko ya yi wa Umar albishir da aljanna, da Usman da Ali, amma sun daina ibada ne, ko sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala? Ko sun saba wa Allah kai, bal ma sun fi kowa jin tsoron Allah. Hatta shi kansa manzala sama yana da tabbas zai tafi aljanna, amma yana kiyamu laili har ƙafafuwansa su kumbura. Ya daina sallan jam'i ne, ya daina wasu abubuwa na ibada ne, bai daina ba. Ai duk lokacin da ma ka fahimci kana da matsayi a wajen Allah Ta'ala, to a lokacin ne za ka ƙara ƙaimi, lokacin za ka dage zamtse wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan Allah Ta'ala ya ce izuwa gare shi ne za a tashi mu, wato izuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala za a tashi wato ainihin kowa da kowa, kamar yadda ya tabbata a hadisin manzala kuma, innakum satusharuna yawmal qiyamati kufatan uratan gurla. Za a tashe ku ranar alkiyama kuna marasa takalmi, kuna ainihin masu loba, kuma kuna marasa kaya, wato kuna ainihin tsirara. So da haka babu wanda ba za a tashe shi ba. Alhashar shi ne tara mutane a waje ɗaya. Muna da alba'as shi ne tada mutane daga cikin kaburburansu. Muna da annushur, ko ka ce annashar, shi ne wato watsuwa ai ta tafiya inda za a yi taron alkiyama. Sannan kuma sai alhasharu shi ne taron alkiyama. Duk wanda yana jira mu, sannan yan taron alkiyama mai za a yi hisabi? Za a yi. In an yi hisabi sai me? Sai tsorawa a kan sikeli. Daga wannan fa sai a gane ɗan wuta da ɗan aljanna. Amma kowa ba zai je gidansa ba sai ya haura ta siraɗi, sai ya haura ta kan siraɗi. Wanda ɗan wuta ne daga kan siraɗin zai zame, ɗan aljanna kuma zai haura siraɗin ya je ya shiga gidansa na aljanna. To wannan abubuwan su suke jiran mutane. Ina yake cewa amma wallahi لو علم الأنام لما خلقوا لما هجأوا وناموا لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيق وأحوال عظام ليوم الحشر قد علمت أناس وصلوا من مخافته وصاموا ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ رقاد. يتي والله الله للتيم دم وصعبوا لا إذا نمو زي قنصوا لعظام ديموش da za mu taimo shi. Akwai mutuwa, akwai zaman kabari, akwai tashi alkiyama, akwai taron alkiyama, akwai kuma tambayar da za a maka, kai wane tsiduwa, dan wane jikan wane, kai abu kaza, a aibanta ka da wannan abun a farfajin alkiyama. Yace to kaga ya kamata mu ji tsoron Allah. Yace akwai bayin Allah da suka tina, suke tina wannan ranar, suke jin tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala, suna sallah, suna azumi, suna yin abun da ya kamata, suna riko da addini. Amma mu kuma an umurce mu aka ce mu yi ko mu bari, sai mu zama kamar ashabul kafi, tasabuhum ruqudan tasabuhum aiqazan wa hum ruqud. Za ka yi tamanin a fadake muke amma bacci muke. To da haka dole ne mu farka daga wato ainihin baccin mu, babu wanda ba za a tashe shi ba. A cikin suratul kafi Ubangiji ta dace, wa yawma nusayyiru aljibala wa tara al-arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Ranar alkiyama ita ce ranar da za mu dinga tafiyar da duwatsu. Kaga duwatsu na a kafe suke a yanzu, amma ranar kiyama za ka suna tafiya yadda kura take tafiya wa takunu jibalu kal ihni al manfush yanda kaga kura take tashi haka zuwa sunan za su dinga tashi suna firewa kasa za ka ganta ta fiffito ta tarwatse an hada ta da zuwa ko an gura sun zama gari sun tarwatse kai gaba daya Allah ta'ala ce za mu tashe su mu hada su aure ɗaya kuma ba za mu bar ko da mutum ɗaya ba duba yanzu wani kila ya shekara 2000 da mutuwa ko ai wani ya fi 2000 ma wani ya fi shekara 10,000 wani 20,000 wani ba a san ya shekarunsa ba da mutuwa suna nan a kabari suna duk wanda ya mutu yana kabari ne yana da zaman jiran tashin alkiyama da wanda ya mutu shekara 500 da ta wuce da wanda ya mutu shekara 100 ko 2000 ko 3000 ko wanda ya mutu jiya da mu da bamu mutu ba mu ma za mu mutu mu zauna zaman jiran tashin alkiyama ne a cikin kaburburan mu kaga wannan abu akwai abin tsoro wani malami na dena wa'azi yace yanzu mutum da ya mutu shekara 2000 ai kwanciyar kabarin nan ma ya aishe shi idan bai guzuri ba ai dole ya gaji ko ba zai gaji ba da za a sa ka daki ka kwanta 24 hours ma kawai wallahi ka ji jikin kai na ciwo 24 hours ka kwanta baka fita ko ina ba kana kwanci akan gado wallahi ka ji gadon ya aishe ka sai ka ji duk gabanka suna ciwo kawai to na ga ka je ka kwanta shekara 2000 ko 3000 kuma in baka yi guzuri ba fa cikin azaba kake ko da haka wanda ya guzurin zuwa lahira shine kabarinsa zai zama dausayi na aljanna shikan zai zama kamar yana cikin aljanna daɗi zai dinga ji amma duk wanda bai tanadi guzuri ba wallahi wannan zaman jiran tashin hankali ne a wurinsa kuma dole sai jira ɗin a zo a yi hisabi sannan mutum ya gane ina ne makomarsa Allah ya sauke sai ubangiji ta halaye
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب
وبنجي ثلاثة واتقوا فتنة وجدوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ba ta samun waɗanda suka yi zalunci kawai wato ba ta samun waɗanda suka jawo ta su kaɗai sai ta haɗa da sauran mutane wa'lamu ku sani annallaha shadidul iqab Allah mai tsananin uquba ne a nan ubangiji ta'ala yana gaya mana mu nisanci fitina sai a za ka nisanci fitina shine kar ka yi wani abu da zai jawo maka fitina ko ya jawo al'umma fitina shine ijtinabu asbabiha ku ji tsoron fitina kuma kar ka bari wani ya jawo muku fitina saboda la tusiban alladhina zalamu minkum khassa bara ta samu iya wanda ya jawo ta bata ummu saliha wa salihin in ta zo da mutumin kirki da mutumin banza duk sai sun shige ta yanzu ba ana tsadar rayuwa ba ba wasu ne suka jawo ba sako wanda baya jin tsadar rayuwa ne babu idan fari ne kowa in tashin hankali ne wuraren da ake tashin hankali ba a bacci ana yaki ko barayi sun addabe su ko yankin nafi don Allah ba mutanen kirki a cikinsu ne akwai to amma me wasu ne suka jawo musu saboda haka ba za ka bari wani ya jawo maka wato ainihin musiba ba kuma idan ka jawo masifan ka sani Allah mai tsananin hukuma ne zai maka hukuma ba zai kyale ka ba sannan in ka bar wani ya jawo ta kuma nan ma ka yi laifi za ta shafe ka me ya kamata ka yi duk inda ka ga za a yi fitina ka kwantar da ita ka kwantar da ita ka nisanci abin da zai jawo ta sannan ka yi inkarin abin da zai jawo ta dole ne a cikin al'umma a samu masu umarni da kyakkyawan aiki kuma masu hana munanan ayyuka idan ba haka ba fitintinu da su yawa a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wallazi nafsi bi yadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkari أو لا يبعثن الله عليهم عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم من ثم آيتي نارا إذا وانا رينا كي هنونا كدين أمني لك كتاوان أي كنا هنا مونا نن أيوكا إنكو باكا با الله ذي أيوكمك دا أذابا دا غورنسا حقوبا سننن كدين روكونسا كوا بذي أمسا مكوا وانا شيني حالين آجتي غا بلائي ياشكو أي تأتوا كما بلائي ينانا ayi tai to Allah ne bai amsa ba sai lokacin da ya ga dama zai amsa to kenan rashin umarni da kyakkyawan aiki da hana muna na shi yake jawo masifa to amma galibi mutane ba su fahimta ba idan masu wa'azi suna wa'azi ayi kaza mai kyau ne a bar kaza mara kyau ne to babu masu taimakon al'umma irinsu kuma ba masu kawo zaman lafiya irinsu domin idan wa'azi ya shigi mai barna shi fa ko ana ganin sa ko ba a kallon sa zai wannan barnan ba ko da bindiga ko ba bindiga shi tsoron Allah ne ya sa shi ya daina amma idan barazana ne to inda barazanan take bai zai yi ba amma inda babu barazana sai ya yi yanzu barawo idan ka masa nasiha ya ji tsoron Allah ya daina sata ko ya ga abin daukan bai zai dauka ba amma in dan sanda ne ko ni jami'in tsaro ya masa barazana zai kama shi ya ganshi yana yi to inda ya tabbatar ba za a kama shi ba zai yi sai dai a zahiri bai zai yi ba inda ya san za a kama shi to kaga tsoron Allah shi ne yake kauda barna malamai kuma su ne masu wa'azi su yi umarni da kyakkyawan aiki su hana wato munana to idan aka rasa wannan fa an rasa alkhairi da ke cikin al'umma to da Ubangiji ta'ala da yace kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi da yace ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kun fi kowace al'umma alkhairi to da kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana munana ayyuka to in aka daina umarni da kyakkyawan aiki aka hana munana aka daina hana munana ayyuka to wannan alkhairi babu shi sai Allah ta'ala ya aika mutane uba yan fashi da makami yan boko haram yankin nafin yan daba abun nan fari mututuka daban-daban annoba tsadar rayuwa lalacewar amfanin gona gashi nan dai sai zama masu hukunta ina suna zuwa saboda an daina hana munanan ayyuka ana tayin su a kotanya to da haka malamai da suke wa'azi wato suna yi wa al'umma aiki to da haka zaka ga dukkan wanda yake jin wa'azi shi ba za ka same shi a cikin wannan farnan ba duk mai sauraron malamai tsakani da Allah ba za ka same shi a cikin wato ainihin wannan farnan ba sannan idan mala'in ya zo kuma har malamai ma sai ta shafa ba wanda ba za ta shafa ba manzala sa kuma ya buga misali yace misalin wanda shi ba ya keta hajjojin Allah da kuma wanda yake ketawa kamar mutum biyu ne kamar mutane da su jirgin ruwa suna tafiya jirgin ruwan yana da sama yana da ƙasa beli ne ba sa ko jirgin ruwa mai gidan sama to shikenan wayannan suna sama na ƙasa suna ƙasa amma na ƙasan in za su ɗebi ruwa a kogin sai sun hauro sama tukun sai su ɗiba sannan su sauka ƙasa to wani daga cikin wanda suke ƙasan sai ba da shawari ya ce yanzu mu muna ta takurawa na saman nan in za mu ɗebi ruwa sai mun zo mun wuce su ƙila ba a tattake wasu sannan mu ɗebo ruwa sannan mu sake shiga da shi ƙasa mu yi ƙasa da shi mu je mu yi amfani da shi me zai hana mu huda ƙasan jirgin nan sai mu dinga ɗiban ruwa ta wajen kaga ba mu takurawa na sama ba zalla in sun huda me zai faru nitsewa za su yi ruwa na shiga ciki sun nitse to sai manzo Allah ta sama sai ya ce abin nan sai manzo Allah sai ya ce idan suka kyale su suka huda jirgin ruwan nan to za su halaka gaba daya in kuma suka rike hannunsu suka hana su huda jirgin ruwan na jami'an sai su tsira gaba daya to haka nan masu barna da waɗanda ba ta yi suke masu barnan mu masu sabon Allah masu ta'addanci yan ta'adda in mun bar su suna ta'addanci idan bala'i ya zo har mu zai shafa in kuma mun hana su yin ta'addanci sai mu tsira gaba ɗaya daga wannan azaban to da haka ba za ka ce a to aji sunna ni mutumin kirki ne shikenan kowa ma zama mutumin banza bai yiwa sai zai yiwu ba addini ma zai iya gagaran ka in fitina ta yawa a gari kuma su wayannan su suke jawo fitinan amma za ta shafe ka to da haka mu ji tsoron Allah mu kiyaye wato ainihin dokokin Ubangiji ta'ala a wani hadisin manzo sun yace idza zahratil ma'asi fi ummati amma humullahu bi azabin min indi idan wato barna sabon Allah ya bayyana cikin al'ummata to Allah ta'ala zai game su da azaba daga wurin sa Allah zai aika musu azaba kala kala shi yasa ba duk abin da yake faruwa nan ba malai masu wa'azi suke cewa mu ne muka jawa kanmu kuma Allah ne ya faɗa wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum sannan wa ya'fu an kaseer duk abin da ya same ku na masifa ba ku ka jawa kanku kuma Allah ma yana yafewa ma da yawa ne to ba wai sai kai kayi ba kai ka kaddara kai waliyi ne amma idan uwanka ya yi sai ya jawo maka wannan masifa sai ya jawo maka duk abin da ke faruwa na tsananin rayuwa da masifa mu muka jawa kanmu da kowa ya bi Allah da manzala ta zuwa haka zabara ta faruwa to da haka manzo sun yace azaba za ta Allah zai game mutane da azaba Ummu Salma ta ce ya Rasulullah a cikin su babu mutanen kirki ne amma fihim unasun salihun ya za a game su da azaba ga bayin Allah manzo sun yace akwai mutanen kirki amma yusibuhum ma asabahum thumma yusiruna ila maghfirati min Allah wa ridwan abun da ya samu mutanen manzon nan kuma sai ya same su mutanen kirki amma su idan wannan bala'in ya same su lada za a ba su shine sai su tafi zuwa ga gafaran Allah da yardan Allah. Shi kuma wancan da ya jawo masifan idan aka jarrabe shi, to ana kankare masa laifin da ya ne, laifin da suka yi ne ya jawo wannan masifan. Shi kuma wanda bai yi ba sai a baki lada, amma zai danta da kudansa shi ma tare da waɗanda ainihin suke yin wannan laifi. To da haka abin da ya kamata shi ne a kama hannayensu, a hana su saƙon Allah, sai a samu tsira gaba ɗaya a duniya da lahira. Sai Allah ta'ala ya ce:
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
Ubangiji ta lace waskuro ku tina, ya ku sahabbai, iz amtum qalilun, a lokacin da kuke ƴan kaɗan a Makka, mustad'afuna, abun raunanawa fil ardi, a bayan ƙasa, lokacin da ba ku wuce cikin cokali ba a Makka, ana walakanta ku, ana raunana ku, ba ku isa ma ku yi wani abu ba, ku tina wannan lokacin. Takafuna an yatakhatafakum an-nas, kuna tsoron kada mutane su fauce ku, wato su buge ku, su halakar da ku, a tsorace kuke a Makka. Ku tina wannan lokacin, fa'awakum, Allah ya taro ku zuwa ga Madina. Allah ya kaddara muku hijira daga wannan garin da ake gana muku azaba na Makka, sannan ya dawo da ku Madina, kuka samu tsaro a Madina. Sannan wa ayyadakum bi nasrihi, kuma ya ƙarfafa ku da taimakonsa da ya muku a yaƙin Badar, kuka ci galba akan abokanin gabanku. Ku tina wannan ni'iman, ku gode wa Allah akanta. Wa razaqakum min at-tayyibat, Allah ya azirta ku daga daɗaɗa, ga ganima nan kun samu, ga ‘ya’yan itatuwa, Allah ya muku gata, ku tuna wannan gatan, da a Makka ba haka kuke ba. La’allakum tashkurun, idan kun tuna wannan za ku gode wa Allah. La’allakum tashkurun, ma’ana don ku gode wa Allah, ku tuna wannan nimomin don ku gode wa Ubangiji subhanahu wa ta’ala. Saboda haka nimomin da Allah ta’ala ya yi wa sahabbai, da su ‘yan kaɗan ne, mun sani lokacin da manzon Allah ya zo da wannan addini, da su biyu ne ma, suka zama uku, suka zama hudu, suka zama ‘yan kaɗan, ba sa iya fitowa a fili su bayyanar da addini. In za su tattauna a sirrance, za su je Darul Arqam Ibn Abi Arqam, sannan su tattauna. A haka a haka har Allah ya sa su kai ƙarfi, wasu daga cikin manya-manyan da suke cutar da musulmin suka musulunta. Shikenan ana ɗan ƙara ƙarfi, ana a haka dai har tunda aka kore su daga garin Makka gaba ɗaya. Za mu yi karatu na hijiran da suka yi daga Makka zuwa Madina a darasi mai zuwa, a tafsiri mai zuwa. Saboda haka su ‘yan kaɗan ne, a tsorace suke, amma a haka haka Allah ta’ala ya tattaro su, ya dawo da su Madina, suka zo suka yi yawa, tunda suka zo suka kori mutane Makka gaba ɗaya, masu cutar da su, in ba an kashe wanda aka kashe, wato ainihin a yaƙin Badar. Shi ne Allah ta’ala ce ya taimake su a yaƙin Badar, ya kuɓutar da su daga sharrin kafirai, suka zama su ne masu izza, su suka ainihin ci galba a kan kafirin, kafirin da bai zo yaƙin ba ma yana tsoron musulmi, saboda ai an gwamza an gani. Saboda haka Allah ta’ala yana gaya musu irin wannan ni’iman da ya musu ne, ga kuma arzikin da ya musu. Da sahabbai talakawa ne, amma da ana yaƙi a je a ci ganima, a yi yaƙi a ci ganima, tunda suka zama mawadata. Har manzo Allah ke gaya a abin nan, an tsara alam ajidkum alatan fa aganakum Allahu bi, da ku ba talakawa ba ne Ubangiji subhanahu wa ta’ala ya wadatar da ku da sababina, saboda haka kuka zama masu wadata. Saboda haka sahabbai suka samu wadata tun a zamanin manzo Allah suka fara samu, zamanin Umar Abubakar, zamanin Umar, a zamanin Usman, har wadatan ma ta yi yawa, suka shiga ainihin wato daula. To kaga haƙuri ne, idan da suka yi haƙuri suna ‘yan kaɗan har suka zama masu yawa, suka zama masu ƙarfi, suka zama mawadata, addinin Allah ya dinga tafiya inda ake so. Amma lokacin da suke ‘yan kaɗan, da sun ji tsoro sai su daina addini. Don haka Allah ta’ala yake, idan kana son ka cimma burinka sai ka zama mai haƙuri, kar ka ce ba zan iya ba ba, in dai aikin alkhairi ne kawai ka kaddara za ka iya, kuma ka tinkare shi, sai ka ga Ubangiji subhanahu wa ta’ala ya taimake ka, kamar yadda ya taimaki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka mallaki duniya gaba ɗaya, suka zama su ne shugabannin duniya a lokacin su, kafin Allah ta’ala ya ɗauki rayukansu. Sun suna masu rauniya, suka zama sun fi kowa ƙarfi. To duk wanda ya riƙe addinin Allah, Allah zai taimake shi. Ko a yau musulmi suka dawo zuwa ga Allah ta’ala, suka rike addinin su wallahi sai sun shugabanci kafirin duniya don sayyidina Umar sayyidina Abu Abdullah sayyidina Umar ya ce nana kum a'azzana Allahu bil Islam wa ma mabtagaina al izza bighairihi adallana Allah in murko da musulunci shi ya daukaka mu in mun ce zamu nemi izza ba ta hanyar musulunci ba Allah zai karkantar da mu to a far wani abun da ban aka ma addinin musulunci a gani za a samu izza da daukaka Allah ta'ala ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.